العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka insha Allah za mu fara amsa tambayoyi kafin mu ci gaba da karatu. Akwai tambayoyi da aka rubuta.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mace ce take jinin al'ada a jinin biki kwana 70 sai yana daukewa yana sake dawowa ya rabu kunci ba da
kyau.
Wannan kuma aka ce ce assalamu alaikum madam, yanda ne bayani da aka yi kan hukuncin karatun alqur'ani, menene hukuncin irin ka mutum ya gina sabon gida ya kira a sauke mishi alqur'ani mai girma?
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد أن بيقولكوا شوى ما تلتك جنن بيدي هزوى فانا سبعي ما تجن جاي أو جمع دمي سنة شوى جنن بيدي باي أو جمع دمي وانا سنة أهن ديتي شهر أو جمع دمي شادي جرى نفاس و يعني أكثره بسين يوما kana kana ma'ana kana abin ne mafi yawancin shi kuma kana wannan wajen mafi yin jaya malamai ke da duk da wanda ke ganin cewa bai da iyaka mafi karancin shi kwana daya kuma yana iya daukewa amma bayan wannan kwana daya an samu matan da ba sa majinin haihuwa. Don haka abin da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shi ne samuwar wannan jinin shi ne yake jawo hukunci. An gane ko? Ma'ana koya yake in dai jinin yana da to da abin da take na ibada za ka haƙura da shi har sai ya dau. Haka idan ya kai ta wasu kwanaki ya ɗauke kwana 40 ko kwana 50 ko kwana 60 in dai jinin yana da to shi kenan za ka bar ibada. Sai dai idan jinin ya canja ne ya zama kuma ba jinin nifasi ba ne, ma'ana ba jinin biki ba ne, ba kuma na al'ada ba ne, sai ya zama kuma abin da ake kira jinin istihaba kuma wannan rashin lariya ne a likitance suna kiran shi postpartum bleeding, ma'ana rashin lariya ne. Idan ya zama istihaba ne, wanda kuma ana iya sanin haka ne ta hanyar kalan jinin da kuma yawan zubansa da ma kuma warinsa, da haka idan ya zama istihaba ne, abinda za ta yi shi ne idan ta san kwanakin da ta saba yin al'ada kafin zuwa wannan jinin, to waɗannan kwanakin za ta dinga bibiya. Da zarar waɗannan kwanakin sun shigo, to shi kenan sai ta ɗauki hukuncin kanta cewa tana cikin jini har sai kwanakin nata sun ɗauke, to sai ta yi tsarki kuma ta ci gaba da ayyukanta na ibada ko da jini yana zuwa, wannan zai zama istihara. Sai kuma ta nemi magani a asibiti a wajen likitoci, ana samun magani. Ma'ana akwai matayen da jini baya ɗauke musu ko da yaushe, to wannan shi ake kira istihara. To jinin istihara shi ne ma'ana za ta duba kwanakin da ta saba yin al'ada a cikinsu, sai ta dinga ɗaukar su. Da zaran sun ƙare ko da jinin ya zo, za ta yi tsarki, ta yi sallah, ta yi azumi, kuma mijinta ya kusance ta. Wannan ba jini ba ne wanda yake hana ayyuka na ibada. Sai dai in ya zama yana zuwa da yawa ne sosai, yana zuba da yawa, to idan har yana zuba da yawa, abin da ya kamata ta yi shi ne kowace sallah za ta dinga yin tsarki, za ta yi wanka kowace sallah, saboda zai iya ɓata mata shi. kuma za ka bari sai dab da lokacin da za ta yi sallah sai ta yi wannan wanka. Ba kamar yadda na faɗa akwai wasu magunguna da ake bayarwa da asibiti da ake kira su contraceptive. Waɗannan magunguna su ne magungunan da za su iya mata adjustment na wannan halin da take ciki. Ina fata wannan amsar da ra'ayin da ku. Amsa ta biyu dangane da tambaya ta biyu shi ne maganan masu saukan karatun Alƙur'ani cewa to ya matsayin mutum ya gina sabon gida sai a je a sauke Alƙur'ani a ciki ko ɗalibai suna da jarabawa su haɗu su haɗa kansu su zauke Alƙur'ani. Abin da muke faɗa shi ne shi Alƙur'ani abu ne da ake neman kusancin Allah da shi wannan wasila. To amma a rataye cewa dole idan mutum ya gina sabon gida to sai an tara mutane an sauke Alƙur'ani ko yana da buƙata to wannan shine muka ce bai da asali. To mun kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ya kai mata fili da ya gina masallaci da gidajen sa ma'ana gidajen shi da ɗakunan matansa. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tara sahabbai ya ce a yi wannan ba kuma lokacin Qur'ani ne ko ai sababbin ɗakuna ya gina ko ba tsofaffi ba ne. Haka nan Abubakar ya sai wani gida banda gidan da yake da shi a Madina ba a ce a yi ba. Da haka al'aslu asali shi ne rashin yin haka domin yin hakan abinda za a tambayi masu yi shin yin hakan ibada ne ko ba ibada ba ne. Kaga ɗayan biyu ne ko zai zama ibada ko ya zama ba ibada ba ne. In sun ce ba ibada ba ne in ba amfani yin sa. Idan kuma an ce ibada ne ina dalilin yin sa. Ba wai an hana mutum ya karanta Alƙur'ani ya nemi kusanci Allah da shi ba amma da irin wannan sura sai ya gina gida sai ya kira alamomi sun zauna sun karanta Alƙur'ani sun sauke a gida. To kenan su gama wannan karatun ba za a ƙara karanta Ƙur'ani a gida ba. Saboda haka ba yi da asali yin haka. A babu laifi idan mutum ya yi samu ci gaba abubuwan da shari'a ta tabbatar idan na ci gaba ne ya samu abu a kai ya tabbatar da abin da shari'a ta tabbatar. Misali idan aka mishi haihuwa shari'a ta ce ya yi yanka ko ya yanka ma wanda aka haifan masa namiji ne yanka masa rahuna guda biyu ya samu hali in mace ce guda ɗaya abokan shari'a ce ta ce ya yanka. Sannan kuma yana iya dafa abinci ya kira mutane ya musu gayyata wanda ake kiran shi haƙiƙa ya kira su za su iya cin abinci wanda zai sa mishi albarka ya sa mishi ko da'awa wannan kiran wannan duka a shari'ance babu ne. To amma dai mutum ya ƙirƙiri wani salo na wani aiki na ibada ya rata ya shiga wani abu to wannan shi ne za a ce sai mutum ya kawo dalilin an gane ko. Don haka in mutum ya gina sabon gida abin da ya kyautu shi da kansa yana iya zauna ya yi karatu a cikin wannan ba sai ya ɗauko wani ne karatu ba shi ma zai iya karanta Ƙur'ani a cikin gida. Haka abin da ya fi kyau shi ne kira mutane ya nuna musu wannan abin farin ciki da ya same shi. In ya shirya musu wani abinci sun ce ba zai hawa ni iman in a cikinsu wani ya tashi ya mishi addu'o'i na alkhairi wannan ba a hana shi ba amma kar a rataya cewa lallai sai an yi wannan sauka wajen tana tone aljanu a cikin gida. In dai abin da yake jawo aljanu ne in an yi so da yawa wai an dai ya kare ba ke nan. Allah ta zama da wasan nama cewa duk gidan da ake karanta suratul baqara aljanu ba ta zama ya ce ake karantawa ya ce aka karantawa to sai aka wuce ba ake karantawa kenan za a ci gaba da karatun Alƙur'ani a wannan gida. Haka nan ɗalibai ba sharaɗi cewa sai sun haɗa kansu sun yi sauka lallai nau'i ne na addu'a amma dai babin addu'a ba wai abu bane wanda aka bar shi haka a sake gane ko. Ma'ana mutum bai ɗaura ma kansa wani aiki na ibada domin ibada ne zan yi cewa karatun Alƙur'ani ibada ne. In ka rataya ya ci akan wani abubu ya zama kamar ka fito da wani aiki na ibada to shi ne abin da muke faɗa. Kuma ya ƙara a tambayar da cewa shin to abinci da za a kawo masu karatun Alƙur'anin da sukuncin da za a biya su shi asali Alƙur'ani ba a biyan sukunci a kansa ba wanda ya zai biya karatun Alƙur'ani domin zancen Allah na ba wanda ya isa iya ce yau a karanta kaza ya biya wani abu a kan abin da aka tara. Al-Qur'ani ya wuce wannan matsayi. Ba littafi ba ne da ake abin da aka tara. Hadisi ya zo duk da yake yana da tsaron cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'ul qur'ana qabla an ya'tiya aqwamun yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta al-Qur'ani tun gabanin wasu mutane su zo waɗanda suke gaggawan al-Qur'ani ba sa jinkirinsa. Ma'ana suna gaggawa shine suna karɓan wani abu na tukunci a kan Qur'ani ba sa jinkirin ladan da Allah zai ba su ranar tashin tsiya. Kuma kamar yadda nake faɗa ni an gwaba su sani wani abu ne sananne. Akwai waɗanda har ma kamar consultancy suke da shi. Su zama kawai suke in an yi mutuwa a je a ɗauko su su karanta Qur'ani suna ci da Qur'ani. In an gina sabon gida a ɗauko su su karanta Qur'ani. In kaya sun makale a ɗauko su su sana'ar ta ɗauki wani. A wannan suna ci da Qur'ani. Shi al-Qur'ani wai ka ce sai da shi za ka ci. Shi abu ne wanda yake na neman kusanci da Allah. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake gaya mana cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ce duk wanda ambato na ya shagaltar da shi daga roƙona ma'ana daga tambayata to zan ba shi mafificin abin da nake ba masu roƙona da ke ma'ana wanda ya shagaltu da karatu al-Qur'ani har ya zama ma'ana baya zauna ko ya roƙi Allah wani abu ya ce wannan Qur'ani to Allah madaukakin sarki ya ce sai na ba shi mafificin abin da zan ba masu tambayata. Aka shi kan kashe al-Qur'ani alkhairi ne arziki ne da aka ba sai ka nema arziki a wajen wani ba. Shi yasa har malamai suka yi sabani a kan malami ya karantar da al-Qur'ani a sa mishi tukunci ko kuɗin laraba ko wani abu da ake bayarwa. Akwai sabani mai yawa kuma akwai hadisin ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ko Ubada ibn Sani ne radiyallahu anhu ko ne wani a cikinsu. Wani mutum yana koyon karatun al-Qur'ani a wajensa sai wata rana mutumin ya mishi wani abu kamar na kyauta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi din sahabin sai zai nuna ma annabi Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da wani ya bashi sai ya ce tun da wani abin da za ka karba cewa ya za ka karba al-Qur'ani lada ta kai shi a kan abin da ka karantar na al-Qur'ani ma'ana ai ladan ka yana wajen Allah. Saboda haka shi al-Qur'ani ba a karanta shi don a mayar da shi kamar sana'a. Kamar yadda na faɗa da yawa sun mayar da shi sana'a. Wanda kuma wannan kuskure ne rashin sanin darajar shi da tashi ne. Haka mutum bai karanta al-Qur'ani a ce bari a biya shi a kan wani. Musamman in shi ya sharɗanta cewa ga abin da za a ba shi. Kuma wannan shi ya fi faruwa ga su masu kauka. Su za su ce to ga abin da za a biya. Kawai a da rama za a ba da abin sadaka ne sai za a ba da abin kamar nawa sai duk izo ɗaya kuma shi inda haka ake an zo saukar duk wanda ya karanta izo ɗaya za a ba shi ɗari biyar izo biyu dubu ɗaya da haka in kuna shiri da alaban man zai baka izo uku na dubu ɗaya da ɗari biyar in ba ku shiri da shi sai ya hana ka sai baka izo ɗaya ce ku biyu ku raba izo ɗaya ana yi duk mun ga wannan ba wai abu ba ne ba ko. Ba wani abin da ban gani sai ka gane ta faɗa ma tun lokacin ma ya nake nan azanin abin da aka yi ba dan Allah ba ne a lokacin za ka ga ana faɗa a lokacin da ake wannan rawa in ya duba ya duba ya ce to Allah ran maka ya jefa mishi izo biya in ya kallo wannan da ya gane abin nan din zaba zai ba shi kamar takarda biyu ya an dai ya ba shi ya tabi biyu ko da biyu na shi kenan. To kaga waɗannan abubuwa ba su da wani asali kamar al-Qur'anin ba a mayar da shi littafi na shari'a littafi na neman kima littafi wanda yake wasila bane na neman kusanci da Allah to idan ba waɗannan abubuwan kamata a yi mun kusance su kuma wannan yana kashe ma wasu zuciya na cewa shi zai zauna sai dai wani ya karanta mishi al-Qur'ani kuma al-Qur'ani dole ne kowa ya karanta ta haka ba za ka zauna sai wani ya maka karanta al-Qur'ani ba kai ma za ka yi kamar yadda wani zai saboda akwai alkhairi cikin sa wanda ya karanta baki ɗaya na al-Qur'ani yana da lada goma baki ɗaya ka karanta kana da lada goma. Da haka ire-iren waɗannan abubuwa mafi kyau mutum ya nisance su ko da wasu malamai suna daidaiwa su ce ai ba damuwa babi ne na wato addu'a da sauransu to amma dai mutum ya nisanci duk abin da yake da sabani ya kama abin da yake bai da sabani wa Allahu ta'ala a'lam Allah shine wani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق مكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
Allah sarki ya ce inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula lalle Allah shine yake bayanin cikai ikon sa to shine wanda yake rike da sammai da kasai ya zan ko ba ta bushewa ma'ana da sama da kasa da ba ta kaucewa tun shekaru nawa suke to Allah ne yake rike da su ma'ana Allah yana rike da sama ba ta fadowa ya rike ta ba tare da ginshiki ba kuma tana nan ba ta fadi ba kuma ma'ana sama rufi ne duk da mu ba ma iya ganin wannan rufin a haka amma dai rufi ne wanda yake bai fadowa kuma dalilin da yasa aka tabbatar da cewa sama rufi ne ba kamar yanda masu bincike a sararin samaniya ilimin su yake nuna musu cewa wato wani kamar gas ne hayaki ne ko a sararin samaniya har suna fasa wannan hayakin su wuce wannan iyakar sanin su ke amma dai sama rufaffiya ce da Allah ya ce wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza as-saqfu shine wato ma'ana a rufe waje da haka sama rufi ce dan haka rufata ke to Allah ya rufe ta kuma ba guda ɗaya ba sama har guda bakwai bayan an fita daga rufi na farko za a koma a yi tafiya a je rufi na biyu sannan za a fita a je rufi na uku har zuwa guda bakwai kuma hadisin Isra'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ko cewa idan suka je sama ta farko da suka je sama ta farko bayan dauke shi daga Masjidul Aqsa mala'ika Jibril ya yi magana aka ce wayi ya ce ni ne Jibril aka ce tare da wakake ya ce tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kar'udina lahu ma'ana an ba shi izinin ana neman sa ya zo da shi, yace na'am. Yace eh, san aka buɗe musu kofa su kawo. To kaga su a ilimin masu sararin samaniya in ka je za ka ga wani gafiyar su abin da ne ke yawo kawai. So su haka suke gani hayaki ne kawai. To amma dai sama tana da rufi. Wannan shi ne abin da Allah ma halittu ya tabbatar mana, kuma manzo da Allah da Allah ma aka tafi da shi ya gani, kuma ya faɗa kamar yadda ya gani. Da haka sama da ƙasa ya ce, to Allah ne ya riƙe wannan rufin bai fadowa, kuma ba a yi da wani ginshiƙi. Ba yi da wani tsida wanda ya zai riƙe ta cewa ba za ka fadi ba. Haka nan ƙasar nan da muke gani ita ma guda bakwai ce kamar yadda sama take guda bakwai. Allah yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna mithlahunna ay bil adad wa tanqatin su bil khalqa wa bil adad a halitta da kuma adadi. Kuma ya ce ma wannan nafsin ba zahiri bane ba baro baro bane, akwai nafsi da yake nuna baro baro. To duk wanda ya ci wani wato bangare na ƙasa, to ranar tashi alkiyama sai an sa ya nan na doshi tun daga ƙasa ta bakwai ina shi kafa guda bakwai. Da aka wanda ya kore ma ya ce ya wannan ayar an ce nisda hunna ai a halitta ake nufi ba a adadi ba. To wancan hadisi yana nuna akwai ƙasa bakwai, tunda ake ce ya nannaɗo wannan ƙasar da ya ci tun daga ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai. Ina shi ƙasar ma guda bakwai ce kamar yadda sama take guda bakwai. To Allah ne ya riƙe ƙasar, ma'ana ba ta sauka. Tunda in ba abin nan ba da ai za ta dinga nutsewa. To sai Allah ya riƙe sama ya riƙe ƙasa ba ta sauka ta nutse, sama kuma ba ta shigowa. Shi ne inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Lakin wala in zalata inda za su gushe kuwa. In amsaka huma min ahadin min ba'di, akwai wani kuma bayan Allah da zai iya riƙe su, amsa shi ne babu. Aila ahad, ba wanda zai iya riƙe su. Innahu kana haliman ghafura, lallai Allah maɗaukakin sarki mai haƙuri ne da bayinsa kuma mai gafara ne. Ma'ana ana aikata ayyuka na saɓon Allah wanda sun kai su girgiza sama da ƙasa. To amma Allah maɗaukakin sarki cikin haƙurinsa da gafararsa, idan bayi suka aikata wannan laifukan suka koma suka nemi gafararsa, sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu ya riƙe su. Shi ne Allah yake takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani waladan. Ai sama ta kusa ta kekkece, haka nan da ƙasa su ma su zube, duwatsu ma su faffashe saboda mummunan zancen da suka faɗa na danganta ma Allah ɗa. Kuma ka gane ta cewa Allah na da wannan abu ne mai girma, sama tana girgiza saboda wannan. To amma dai ba ta faɗo ba, Allah ya riƙe ta duk da cewa ana faɗan munanan abubuwa. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ce inna hu kana haliman ghafura. Allah ya ce aqsamu billahi jahda aymanihim, wannan ayar mafi zahiri a wajen malaman tafsiri sun ce ta sauka ne akan kafiran Makka, mushrikan Makka, ma'ana ƙabilun da Quraisha da sauransu. Su ne suke cewa ana ta aiko ma da mutane annabawa, suke cewa wallahi su inda za a aiko musu da annabi to wallahi za su gaskata da shi, sai kuwa Allah ya jarabe su. Shi ne Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim, sun yi rantsuwa da Allah ƙurewar rantsuwarsu, rantsuwa mai ƙarfi cewa da in ja'ahum nadhirun, idan har Allah ya aiko musu da mai gargaɗi, la yakununna ahda min ihdihima, wallahi sai sun fushi ruwa fiye da sauran ɗayan al'ummomi guda biyu. Ma'ana al'ummomin da suke guda biyu su ne Yahudu da Nasara, ba su ne aka aiko musu da manzanni a cikinsu. Suka ce to da sai sun fesa shari'a kuma sai sun bi wannan annabi. Allah ya ce falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura, da Allah ya aiko da annabin ya zo, wannan bai kare su da komai ba sai nisanta da wannan annabi. Sai suka ji abinda suka faɗa ya zama ba haka ba. Yasa ba a so mutum ya dinga kira ma kansa ruwa, duk abinda mutum yake ya dinga yi a hankali, kada ya ce ai in Allah ya ban kaza zan yi kaza, shi dai ya bari Allah ya bashi. To da yawa mutum ya gani wannan alfaharin kuma ya gaza, ko kuma ya nemi Allah ya bashi wani abu kuma ya kasa tsare wannan abin da Allah ya bashi. Wasu al'ummomin an halakar da su da haka, kamar Samudawa. Samudawa sun nemi cewa annabi Salu ya zo musu da aya daga dutse kaguwa ta fito, su ba da gaskiya da shi da kabuwar ta zo suka fashe ta to duk abin da mutum zai nema ya nema albarka a wajen Allah amma kar mutum ya ce shi ka lallai in Allah ya bashi kaza ga abu da kaza da kaza da zai to da yawa sai ka ga mutum ba iya cikawa to su ma irin wannan alfaharin suka yi suka ce lallai da sai sun fi kowa shiriya kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar an ta kulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw ta kulu law anna unzila alaina alkitabu la kunna ahda min haka take faɗa an damu aka saukar mu da littafi ba rubi da nasara ba da mun fi su shiriya sai ya zama tsananin da suka yi abu da yahudu da nasara tunda yahudawa da aka yi komai da annabi Musa su dai kariya ta sabon suka yi da kuma saba ma Allah amma ba su yi yunkurin kashe annabi Musa ba ko su ce sai sun fitar da shi daga garin to sun san ɗan uwansu kuma ya zo musu da gaskiya amma mutanen maka Allah ya ce wa idiyan kuro bikan ladina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju sun yi kokarin su kashe shi ko su fitar da shi daga garin ko su kama shi su daure shi cikin karka su hada sabon Allah isa abin da suka kulla kenan Allah ya tsira da shi Allah ya ce wa yankuruna wa yankuruna wallahu khairul makir kaga ba su yi irin wacce al'umma ba da haka Allah madaukakin sarki ya ce falan ma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufuran istikbaran fil ard ba komai ya kai ku da haka ba shine jiji da kai ma'ana da nuna isa a doron kasa dan su suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi bai cancanta a bashi wannan saƙon ba kuna ganin shi ba kowa ba ne saboda ne saboda ya tashi maraya da aka ya za a ce maraya kuma ya zama wani abu shi ne har a wata ayar Allah yake ba da labarin abin da suka faɗa suka ce to ai shi ba wani ba ne ba a san shi ba ba a san shi da gogewa da ƙwarewa ta wani abu ba amma ba sun san kyawawan ɗabi'unsa sai ce wa ƙalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ai da wannan ta kaza kuma amma ba wannan Allah ya ce a hun yaqimuna rahmatar rabbik su ne za su raba rahmar Allah su ce ga wanda za a ba ga wanda za a hana ai Allah shi yake zaban wanda ya zo daga cikin bayan sa ya zabe shi da sabon sa shine Allah yake Allah ya tsafi min al malaikati rusulan wa min al nas Allah a'lamu haythu yaj'alu risalatahu wa risalati Allah shi ya san inda yake ajiye sabon sa saboda haka sai abinda Allah ya hukunta ya rubuta shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib min Quraysh ya zama shine annabi haka Allah ya hukunta kuma ba wanda zai canje wannan hukunci da haka ko din istikbar ne kawai girman kai kamar yadda hadisi ya tabbata mai inganci cewa wata rana da Abu Sufyan da Abu Ja'ad da kuma Uqba ibn Abi Mu'ayth wannan mutanen su uku sai suka kama da kuma al'as ibn wa'i sai suka tafi ma'ana bayan sun gama zaman su da suke na majalisar su ma'ana dandanin su da suke zama da dare yayi da suka rabu akan kowa ya tafi gida dukkan su kowanne a cikin su ba da sanin ɗayan ba sai suka yanke hanya sun je su ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe suna labewa suna jin karatun sa can da dare ya raba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karatun sa bai san sun zo jin shi ba da suka koma kowa zai tafi gida sai suka je sai suka ci karo suka yi kicikus a hanya dukkan su sai kowa ya ce daga ina ka fito kowa ya tambayi kowa sai ce to gaskiya daga wajen kowa ya faɗa cewa daga wajen Muhammad muka to me ya kai ku wallahi mun ji dai wannan zancen nasa gashi gashi to shi ke nan sai suka yi alƙawari niyyar jejeniya yanzu nan kar kowa ya ƙara koma washe gari sai ga sun sake koma suka kuma sake haɗuwa a nan wajen sai su guda ukun a cikin su sai suke cewa fa gaskiya abin da mutumin ya zo da shi abu ne na gaskiya babu mutuwa a nan lokacin ne Abu Jahal ya kada baki yake ce musu suka ce me yasa ba za mu ware gaskiya yake abu ɗaya ya ce mu wato ƙabilar mu mun kasance wato muna jayayya da mu da wato Banu Hashim a kan wato muna rige-rige muna tsere cikin ayyuka na alhazai muna ciyar da alhazai suna ciyar da alhazai muna kulawa da ɗakin Allah suna kulawa da ɗakin Allah muna shayarwa suna shayarwa to yau idan aka zo aka ce su suna da annabi mu a ina za mu samu wannan dan haka wallahi ba za mu gaskata shi ka ga ni take ba ni girman sai ce wallahi inda yake ne ba za mu ba da gaskiya da shi ba ka ga tunda da cewa shi annabi to amma ne ya hana su ba da gaskiya da shi girman sai su suna ganin ya za a ce daga Banu Hashim kawai dan an cire Qurayshawa gidajen Hashim ne kawai za a ce an fifita su akan sauran gidajen Abuja ne yake sai dai a bayan rasu kuma haka ne a bayan rasu gashi nan dan haka yayi asara girman kai ya kai shi zuwa ga halaka ya koma ya lalace ya halaka ya koma ya shiga cikin wuta Allah ya tsare haka Allah ya ce istikbaran fil ardi wa makra sayyidi da kuma mummunan makirci da suka kulla wala yaqul makru sayyidu illa bi ahli makirci baya tasiri akan kowa yana karewa ne zuwa ga kan wanda ya aikata shi haka duk mutumin da ya kulla wani makirci ko da a ce abin ya yi tasiri ya cutar da mutumin to ƙarshe shi ne zai zama ya cutu da wannan wani ya zina ma wani ranin mugunta ya cutar da shi ya yi waye ko da ya kubuta a nan duniya to ranin da za a tashi a gaban Allah madaukakin sarki fa sai ya iya wannan abu shi ne wala yaqul makru sayyi'u illa li ahlihi makirci yana komawa ne kan waɗanda suka aikata makircin ba kan wasu ba shi yasa hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hadisi ibn Abi Hatim ya fitar cewa iyyaka wa makra sayyi fa innahu la yahiku al makru sayyi illa li ahli wa lahum min Allah qalib cewa ina ma kace ni ko ina muku kace ni ku nisanci mummunan makirci yin makirci domin kuwa shi mummunan makirci bai tasiri akan kowa sai wanda ya aikata shi kuma ba za su wuce ba sai Allah ya turo da wanda zai dinga bibiyar wannan al'amari haka nan ɗaya daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi yake cewa salatun man fa'ala hunna lam yanju hatta yanzila bi abubuwa guda uku duk wanda ya aikata su to ba zai taɓa kubuta ba wannan sai ya ga tasirin abin nan sai ya koma kansa ma'ana an mutu ya yi abubuwa guda uku me ye waɗannan abubuwa shine mammata duk wanda ya wani makirci to wallahi wannan makircin sai ya koma kansa au baga ko kuma wanda ya yi zalunci ya wuce iyaka ya shiga haƙƙin wani to abin sai ya dawo kansa sai ya ga tasirin wannan au nakasa ko kuma ya warware alƙawari ya yi yaudara an amince mishi ya yi ha'inci to wallahi wannan abin sai ya zo ya koma ya ƙare a kansa ya ce wa tasdiqu ha abin da yake gaskata haka shine lissafin Allah Allah ya ce wala yaqul makru sayyi'u illa bi ahli na makirci kenan na bari kuma inna ma bahyukum ala anfusikum sannan kuma na nakas wa man nakasa fa inna ma yanqutu ala nafsi haka alqur'ani ya tabbatar da cewa duka wannan abubuwa duk wanda ya yi kansa za su koma makirci wuce iyaka da shiga haƙƙin wasu haka nan kuma da yin yaudara da warware alƙawari da yin haƙiƙi duk wanda ya yi to wannan abin sai sun koma kansa Allah ya tsare sai Allah ya ce fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin to shin yanzu waɗannan mutanen me suke jira wato suna jira irin abin da ya samu al'ummomin farko ne su ma ya zo ya auka kansu shi ne sunnatal awwalin ai hukumata Allah ya mu ala takdidihim rusula domin wanda suka ƙaryata manzo daga wacce al'umma farkon ai uquba ce ta same su ma'ana Allah yana musu gargadi ne wannan ayar akwai wa'id a ciki cewa yanzu suna jiran har sai wato fushin Allah ya hau kansu an halakar da su kamar yadda aka halakar da wanda suka gabace su walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma lallai ita sunnar Allah ma'ana an ce sunnar Allah abinda Allah yake zartarwa akan bayinsa baya taɓa canjawa duk lokacin da suka yi abin da ya hana musu to aikatawa to in suka aikata hukumar da ya tada da sai ya musu ita shine wa in ta'uduna udu haka nan wa in udtum udna idan kuka koma za mu koma an kuka yi kuma yi biyayya kuka ba da gaskiya da Allah ku samu aminci to wannan sunna ce ta Allah da ba ta canjawa wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila kuma babu wani wanda zai canja wato wannan sunna ta Allah kuma in ta auka kan wanda ta auka ba wanda yake kawar da ita a kan wanda ta auka masa to sai Allah ya yi jan hankali gare su ma'ana har yanzu Allah yana nufin ku da alkai ya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace awalan yafiru fil ardi ai ka ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace awalan yafiru fil ardi ai ka ga Muhammad cewa shin yanzu ba sa yin tafiya ne a doran kasa fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim wa kanu ashaddu minhum quwwa tudin da duba ina lura da sakamakon waɗanda ma'ana suka zo gabanin su kuma ma in suna alfahari ne da sun kawo da ƙarfi na jiki ko na dukiya to waɗancan mutanen duk an ba su abin da ya fi nasu amma da suka saba ma Allah Allah bai kiyaye su ba Allah yake wala qadmat tanahu fi ma in makannahu fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay in kanu yashhaduna bi ayatin da su wannan mutanen kenan to kuma haka ne an kuka bi to kuma za mu muku irin wannan abin da aka muku kuma ta yaya haka Allah ya ce ma kana zahu li yu'jizahu min shay'in fil ardi samawati wala fil ardi ba abin da yake gagaran Allah cikin sammai da ƙasai da haka Allah ba abin da ya gagare shi inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fil sama Allah mai iko ne akan komai Allah yana aikata abin da ya so innahu kana aliman kabira lalle Allah madaukakin sarki masani ne ma'ana ya san abin da kuke aikatawa kuma sannan mai iko ne akan ya tafiyar da ku ya muku hukuma yayin da kuka saba masa Allah ya ce wa law yu'athibu Allahu an-nasa bima kasabu wannan rahama ce ta Allah madaukakin sarki cewa inda Allah madaukakin sarki zai kama mutane da dukkan da suke aikatawa to lalle da ba wanda za a bari a doran kasa yana tafiya inda Allah zai kama mutane da laifin da yanzu daga wayewan gani zuwa yanzu Allah kadai zai irin saban da akai to inda Allah zai dinga kama mutane da saban da suke yi to ba wanda zai rabu da duk wanda yayi saban sai an kama shi to da haka zaka ga za a kare kuma dole sai an yi saban dan sai an samu masu saba ma Allah wannan kare ne na wato kaman dabi'ance duk lokacin da aka sa doka ko kuma a ce duk lokacin da aka samu al'umma sun taru ko wata jama'a sun taru to dole sai an samar da wasu dokoki da za su dinga gudanar da su kuma a duk lokacin da aka sa dokokin mutane waɗanda aka sa musu dokokin sai sun tafi kashi akwai waɗanda za su bi wannan dokoki akwai wanda za su saba haka ne ko duk inda ka samu mutane ka samu haka yanzu ka je ma'aikata za ka samu akwai doka a kowace ma'aikata ne amma ka samu akwai masu bin dokar akwai masu sabawa to haka ne dokar Allah ko makaranta ce aka buɗe za a ce ga dokokin makaranta za ka zo da kaza za ka shiga lokaci kaza ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba kuma duk wanda zai shiga makarantar sai an ba shi a rubuce an karanta maka amma ana gaba ana tafi sai ya aikata ɗaya daga cikin dokokin da aka hana maka to haka nan dokokin Allah to amma Allah madaukakin sarki mai rahama mai jin kai ne ga bayin sa wani lokacin sai aka aikata laifin sai Allah ya rabu da bayin yayi kaman ya manta da su saboda ne saboda Allah yana buɗe musu koma ne dan su nemi rahama dan su koma su tuba kuma ya musu rahama ya musu ƙarin dada ya ɗaukaka musu daraja to inda Allah madaukakin sarki zai kama mutane da abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya ce wallahi ma taraka ala zahriha min dabba ai ma taraka ala zahril ardi ba wanda zai rage a doran kasa na daga dabba wacce take motsi domin har wanda ba sa ne ban wata rana zai zo fara cikin kuskun dan ba wani mutum da za a ce shi ɗari bisa ɗari bai dai sai in ka tsane annabawan Allah ma'asumu ne su Allah ya kubutar da su kuma sannan su ma laifin da annabawan Allah Allah ya kubutar da su shi ne laifin su ga abu da gangan su aikata shi amma wasu abubuwan suna aikatawa ba a kan suna so ba ba a kan haka sai nufi ba kamar yadda annabi Musa ya je ƙoƙarin raba fara da tseren da wani ya kashe wani to kaga shi ma'asum ne Allah ya kubutar da shi amma wannan abin da ya aikata suno mishi ne a kan kuskure da ƙaddara da haka wannan bai nuna cewa annabi Musa kuma ya fita daga cikin isma a'a wannan wani abu ne da Allah ya rubuta ma ɗan adam duk inda ya kai ba zai rabu da wannan abu dole dole sai ka samu wani abu yanzu ka ɗaura ma kanka cewa sai ka yi alƙawari in Allah ya yarda ka yi alƙawari wayan nan ba za ka ƙara buɗe wani shafi ba in dai akwai sabon Allah kamar kan ka kwana biyu ka kai kana cikin buɗe wani shafi kana abin nan akwai waɗanda aikinsu ma'ana turawa ne an ajiye su don haka shine za su dinga jero ma da wani talla da ba ka da alaƙa da shi suna ƙoƙarin su jirkita ma tunaninka kana cikin buɗe shafi na ƙwarai sai a ɗan jero ma da wani abu sai a jero ma wani ɗan talla tallan da za a jero ma ƙila na duniya ne kaga shi ba shafin ka buɗe ba ƙila ka buɗe ne kana wani bincikenka ko wani karatunka sai aka jero ma duniya kana buɗe duniya ɗin nan kana ganin su agogo suna takalmi da sauransu sai sai a jero ma kamar mace haka da tufafi haka nan suna da sauransu da haka da haka ne za a ta buɗe ma mutum ƙofa har ya kai inda zai aika wani babban laifi kuma sai ya shiga wani babban shafi to haka suke karkatar da tunanin mutum kamar kun duba za ku ga haka yake faruwa in dai za ka buɗe waya za ka buɗe shafi ko ya buɗin nan ne ko menene hotnet suwaye duk inda za ka buɗe in ba dai shafi na saƙo ba ne kawai wani shafi na saƙo kamar gmail wannan saƙonni na rubutu ne amma in dai shafi na hotuna ne ka buɗe hoton maka kana kallo ko kana kallon ta'aba ko kana jin wata fatawa kana cikin kallo sai a buɗe ma sai a jero ma sannan sai a sa ma ad wannan ajin ana kokarin a karkatar da akalan tunaninka ne sai a ɗan jero ma wani abu da ƙila zai kama tunaninka in kai mai yawan san agoguna ne sai a jero ma da shafin agoguna kana ganin agogo da ma ƙila kana ka ga ɗauke ka da dawarce abin ka shiga wani abu kuma daga wannan shafin ba a nan za a tsaya ba sai ka koma wani haka za a yi ta tunkuɗa ka har sai an kai ka inda ake so ka je kuma da zarar mutum ya je ya saba gani ya ji daɗin ganin wannan abubuwa na saban Allah to ko da ya kwanta shi gari in ya tashi buɗe wayar can zai fara tunani ba zai tunani na farko ba to ɗan adam bai rabuwa da kurakuna shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adam khata duk ɗan adam ne kuskure annabawan Allah sun aikata irin wannan amma ba akan danganci ba annabi adam sai da Allah ya ce mishi ka zauna cikin gidan aljanna ka ci duk abin da kake so amma ga wata itaciya guda ɗaya kar ka taɓa ta amma ina ya aka kai sai da ya taba sai da ya taba ta saboda haka in dai mutum dan adam ba ta raba shi da abin in kana da yara kana ganin sun fi kowa biyayya wata rana ka ajiye su a gida ka ajiye su a cikin ɗaki ka ajiye wani abu ka ce kar kowa ya taba har ka je ka dawo sai ka samu wanda zai taba ko wani ya dan je wajen ne kamar zai taba ya dawo can an je wa sai ya dan taba dole za a samu wanda zai yi wa to ita haka doka take in dai ka sa doka sai ka samu mai saba mata sai ka samu mai kiyayewa to dokokin Allah haka take to amma mutum ya sa ma kanshi cewa yana kokarin kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimake shi to Allah cike rahamar sa ko da an yi laifi din bai kallon bayi ya ce zai halakar da su gaba ɗaya kan buɗe kofa saboda ma'ana rahamar sa ta rinjayi fushinsa don su koma su nemi rahamar sai ya musu wato inuwa da fita amma inda Allah zai kama mutane da abin da ake aikatawa to ba wanda zai rage a doron haka yanzu irin su in ka shiga wasu yankuna na kamar ƙasashen America in ka shiga California ko Las Vegas ko waye ai ana ganin kamar ta shiga wuta ne daga nan don ba abin da ba a yi in ka shiga musamman Las Vegas shine ƙarshen gari na duk wanda ya tsunduma cikin garin nan sai wanda Allah ya sani an ce kana iya shiga maganin kamar ta da cewa kai mai ka zo ya a duniya saboda abubuwa na more rayuwa cacen ne ne ba abin da ba za ka gani ba haka mutum yana iya awa 24 ya ɗauka minti da ya yi ko ya ɗauka ya tafi wani waje ne daban kamar ya manta ma da duniyar da ya fito haka sai wanda Allah ya tsare shi to Allah ya ce walakin amma dai Allah maɗaukakin sarki yana bincin ta su ila ajalin musamman zuwa wani lokaci al'ajalin musamma shine kowa da ajalinsa ko kuma ranar tashin alkiyama fa idza jaa ajaluhu a lokacin da wato wannan ajal din wannan lokacin da Allah ya iyakance ya mutu ya zo fa inna allaha kana bi ibadihi basira amsar ba a ambace ta nan haka ba ne ma'ana idan ajalin ya zo sai mene ma'ana sai Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da komai domin Allah mai ganin bayinsa ne ya san abin da suke aikatawa wannan shine karshen tafsiri na wannan suratul Fatir sura ce makkiya da take da ayoyi 45 muna roƙon Allah madaukakin sarki a amfanar da mu da abin da muka ji daga cikinta. sura ta gaba ita ce surat Yasin. Yasin sura ce ita ma da ta sauka a Makka. Kurtubi yana cewa ijma gaba ɗaya malamai sun yarda cewa dukkanta a Makka ta sauka. Sai dai ɗan zabani kaɗan wajen wata aya da Allah Maɗaukakin Sarki ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wannan wasu suka ce a Madina ta sauka. Amma dai suwar gaba ɗayan ta kaco kan mabirin jiyar malamai cewa a Makka ta sauka ita ce suratu Yasin. Tana da ayoyi guda 83 jerin a surorin Alkur'ani kuma ita ce ta 36. A suratu Yasin ta shahara da wasu abubuwa a cikin al'umma. To, in an ce Yasin shi kenan, kowa wani ya ɗauka ma ba in ban da Yasin ba na ba Alkur'ani sai Yasin. To, sai ba duka je za su ja ma Yasin. Da haka ta shahara da wani abubuwa, ma'ana ta samu karɓuwa a wajen mutane da yawa. Kuma kar ku ɗauka mutanen Najeriya ne kawai. Wata rana na zauna a masallacin Madina. Sai wani mutumin wata ƙasa, ba zan faɗi ƙasar ba, ya zo ya same ni ya ɗau Ƙur'ani yana ta buɗewa. Sai ga ina karatu sai ya ce min in buɗe mishi surat Yasin. Ashe Yasin yake ta nema Ƙur'ani. Kuma sai na lura zaman da na yi da ɗan abin nan ɗin da nake yi, ina la'akari sai na ga mafi yawancin mutane da nake zama kusa da su ba 'yan Najeriya ba kaɗai, duk wanda ya zo ya buɗe Ƙur'ani yana buɗewa Yasin yake buɗewa. Sai abin ya daɗe na ban mamaki sun sa haka. Yawancin su sun zo in ya buɗe Ƙur'ani Yasin yake buɗewa. Bai buɗe ko ina sai Yasin. To ga wannan zai sa mutum ya dinga tunanin ƙila Yasin ɗin nan tana da wani abu. Amma mu sani cewa abin da ya shafi falala na surorin Alƙur'ani abu ne wanda yake tauƙifi. In an ce tauƙifi abu ne wanda yake daga Allah da manzansa. Ma'ana Allah ne zai iya faɗa ma annabinsa cewa tura kaza ga matsayinta. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai iya iyakance cewa tura kaza ga falalarta ga matsayinta. To mu sani cewa wasu surori a cikin Alƙur'ani Allah ya musu falala fiye da wasu surori, amma kuma duka zancen Allah ne. Domin Allah yana fifita abin da ya so a kan abin nan. Ƙur'ani duka daga Allah ne, amma wani ɓangare nashi Allah ya fifita shi a kan wani. Amma kuma duka Ƙur'ani shi ne, kamar misali Alƙur'ani daga farkon shi har ƙarshe babu surar da ta kai suratul Fatiha, ba surar da ta kai ta girma. Wannan kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci. To kaga Yasin ba ta kai ta ba. Yasin tana da ayoyi 83, suratul Fatiha tana da aya 7, amma ta fi Yasin. Haka duk Ƙur'ani gaba ɗaya ba surar da ta kai Fatiha. In an ambaci abu ma guda ɗaya za ka tabbatar da haka, shi ne cewa duk wanda yayi sallah yayi karatu ba Fatiha bai da sallah. Amma an kai sallah kai Fatiha baka karanta Yasin ba kana da sallah. Duk sallar da aka yi ta ba karatun Fatiha ba sunanta sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kuma wata rana Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, ba banda wancan Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu yace wata rana na zo na shiga masallaci sai na iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya riƙe hannuna yace zan sanar da kai wata sura da Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar min da ita, babu surar da ta kai ta girma a cikin Alƙur'ani, cikin At-Taura da Zabura da Injila Allah bai saukar da surar da ta kai ta ba. Shi kenan sai bai gaya min ba, sai muka ci gaba da muka yi sallah. Sai da muka zo za mu fita, sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya min ba, sai na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun alƙawari cewa za ka gaya min labarin wata sura da babu surar da ta kai ta girma a Alƙur'ani. Sai ya ce innaha al-Fatiha, ita ce suratul Fatiha. Ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi mithlaha. Allah bai saukar da a cikin At-Taura ko Injila ko Zabura ka tankwacin ta. To kaga tun daga nan an nuna suratul Fatiha tana da falala. haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u az-zahrawayn, yace ku karanta masu hasken nan guda biyu, al-baqara wa al-imran, sai an bace su da sunan su, yace to fa innahuma ya'tiyani yawm al-qiyamati kagayayatani aw gamamatani yahujjani an sahidihima, domin kuwa ko dinnan ranar tashin alkiyama za ku zo kamar yanda hadari yake tasowa girgizai manya-manya guda biyu, ko kamar karin tsuntsaye, idan tsuntsaye sun taso dinnan za ka sun yi gayya haka sun toshe sama sun yi baki, to haka suratul baqara da ali imran za su zo ranar tashin alkiyama suna wato kariya ga mai karanta su, kaga wannan yana nuna falalar su. Kuma banda waccan falala ta suratul fatiha ita kuma ga nata, haka nan a suratu al-ikhlas qul huwallahu ahad, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha ta'dilu thuluthal qur'an, lallai tana daidai da kashi ɗaya na uku na alqur'ani, kaga ayoyin ta nawa ne, uku, amma tana ayoyin ta hudu ne, tana daidai da ma'ana kashi ɗaya na uku na alqur'ani, kashi ɗaya na uku na alqur'ani ai ba za ka kashi da ayoyi hudu ba, qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, aya hudu, an ce yana daidai da kashi ɗaya na uku na alqur'ani, kuma a zahiri malamai da yawa sun tafi akan cewa abin nufi idan ka karanta ta Allah zai baka ladan ka karanta kashi ɗaya na uku na alqur'ani, ma'ana kamar ka karanta daga fatiha har zuwa innamas sabilu, ko ka karanta daga innamas sabilu har zuwa wala tujadilu, ko ka karanta daga wala tujadilu har zuwa nan, shine sunan alqur'ani, in ka karanta qul huwa daya kana da wannan ladan. Haka nan suratul kafirun hadisi ya tabbata hasan ne cewa qul ya ayyuhal kafirun mai ayoyi guda shida ko tana daidai da wanda ya karanta alqur'ani kashi ɗayan hudun alqur'ani, rubu'ul qur'ani. Haka nan idan zulzilat wani abu ka daukacin haka ya zo a kanta, to haka da to kaga wannan yana nuna surori da suke da wannan, to akwai irin wannan abu, abin da yasa nake wannan bayanin mai tsayi saboda ita ya sun san wasu suna da wani fahimta a kanta ganin cewa ya sun kafi komai na alqur'ani, an gane ko, to yana da kyau mutane su fahimta. Akwai wani hadisi da ya fi shahara a harsunan mutane, shine cewa inna li kulli shay'in qalban wa inna yasin qalban qur'an, to duk wani abu yana da zuciya, kuma surat yasin ita ce zuciyar alqur'ani, wanda abin da ganin kun san shi ko kun taba ji, to wannan shine abin da ya fi shahara. Sannan abu na biyu da ta shahara da shi wanda za mu yi magana a kan wannan hadisi shine cewa ikra'u ala mawtakum yasin, ku karanta ma mamatanku surat yasin. Wannan abubuwa guda biyun dai su ne abinda suka fi shahara a wajen mutanenmu, to amma akwai abubuwa ma da suka fi waɗannan shahara wanda mu ba mu san su ba, amma mun zo mun karanta su za ku ji su kuma ya matsayin su, don haka insha Allah Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya za mu yi bayani a kan waɗannan hadisan da suka zo a kan falala ta ita suratul yasin, kuma menene matsayin malamai a kan waɗannan hadisai, me ya matsayin malamai a kan waɗannan hadisai, da ko na jini da aka kawo su mai tsayi na zo da a ce mun ɗan taɓa wani abu daga cikinsa, amma za mu bari zuwa gobe. Hadisin Bayhaqi ne mai da tsayi, Bayhaqi ne rawaito shi, amma kuma kun ji hadisin za ku ji falalar ta yi yawa, ya zo ramin tv ko uku, hadisin Imam al-Bayhaqi ya fito da shi, haka nan wani Ibn Sirri da Ibn Mardawi da Khatib al-Baghdadi daga Abubakar radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ita suratul yasin ana kiranta a cikin at-taura al-mu'ammama, mai gangamewa, domin tana gangame ma'abocinta da alkhairin duniya da lahira, tana tunkuɗe mishi bala'o'in duniya da lahira, tana tunkuɗe mishi wahalhalin lahira, ana kiranta ad-dafi'a mai tunkuɗewa, wal-qadiya mai magani, wa tadfa'u an sahibiha, tana tunkuɗe ma ma'abocinta kullu su'in duk mummunan abu, وتقضي له كل حاجات كما تنبيه مش دوة بكاتا من قرأها دون ذكرتها فأدلت 20 حجة تنبيه لأي حاجة 20 وانا فارع جن وانا أبو ميبام مايكي فو أي حاجة 20 باتيرا تنبيه لأي حاجة 20 ومن سمعها وان ديجيكا عددت له ألف دينار في سبيل الله كمن ياكش دينار الدبوء في تنتبك حنا من كتبها وان ديرمتها ثم شربها سنن يشاء أرخلت أدخلت جوره ألف دوائي ذات شقب دا ما غني دبوء في تنتبك وألف نور كما أنت دبوء وألف يكين دا يكين دبوء وألف بركة دا أنفرك دبوء وألف رغمة دا رغمة دبوء ونزعت عنه كل جلد ودائي ثم ذات شده مش دواني جلد أزوج يشد كما شوتا ما هو شوكاني بيستكتي عنا حديثا فأيكي ولا يبعد أن يكون موضوعا فكحديثا بايا نزال أشيك حديثا كبيراني أكبر وكما يكون كبيكون جاء من أمين أيكي حدي إشنو أيكي حدي ما أقول هكا أقول أبو بادي وعد السرزوع كان سورة فياتي shi yasa muke so mu ma mutane bayani dan su fahimta kuma wasu ma abubuwa zaka ga abubuwa ne na shirka da ake rataya ya su da ita wannan sura ya shahara abubuwa da yawa kuma abubuwa na shirka ne da barna zan ba da misali abu guda biyu sai mu shiga shi misali kuma ke yakin din nan masu yin wannan abu suna cewa tana da kalma ta mubin ko guda bakwai a cikinta duk masu ta'amuli da wannan masu yasin din sun san wannan wannan misali guda ɗaya ne suna nan sun fi ɗari abinda ake faɗa ko ake a kanta banda mai rubar zafi wannan an ce mubin tana nan guda bakwai haka ne mubin guda bakwai ne a cikin surat yasin to yana daga cikin abin da suke yi shi ne akwai wasu da suka yi wani abu na yasin zakaru ne aka samu guda bakwai zakara guda bakwai sai aka ajiye kowane zakara aka samo kolo guda ɗaya aka ajiye shi da wuka an san kolo suna almajirai masu lama sai mai karanta karatun yana karantawa mai karanta ya sun ne in ya zo mubin ta farko sai mai zakaran farko ya yanka in ya je mubin ta biyu sai mai zakara na biyu ya yanka har zuwa bakwai an yi addu'a ke nan wannan ita ce addu'a to kaga wannan daga ji ka san cewa abin yana da akwai hatsari ko akwai wanda kuma za su ɗauko yasin ɗin daga ƙarshenta a hauro sama a baya Allah ba haka ya zauke ta daga farko zuwa ƙarshe su kuma daga baya za a jiyo da baya da baya da baya ke farko haka za a karanta ta a karanta aya ta 83 a dawo ta 82 a dawo ta 81 har a dawo yasin to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa to shi yasa nake cewa ya kyautu mu ma mutane bayani domin su san cewa ire-iren waɗannan abubuwan ma an zara lahu bihi min sulta Allah bai saukar da shi ba abu ne waɗanda suke aljanu ne suke sa irin waɗannan abubuwan mutane su kuma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah ya ƙara mana fahimta a cikin wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ji bambanta ya nuna mana fata fata ne kuma ya ba mu ikon nisanta نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محسوما وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يقضي حاجاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وصفاتنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وعليك الشكران ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاتلين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين